أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في العظمة والصبح. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهور العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسي نهم في الشتاء في الموطا لإمام مالك، يوم ومدوات جماد الآخرة، قوم الوحي الجماد الآخر أن جرى أنه صلى الله عليه وسلم تشكل الأمير إلى أن يسرى من ذات الإشاء إشاء كفو لو تشدى فتاة الهدوية تتشكل الهدية دام تاشي. باب ما جاء في العتمة والصبح، بعد أن يزوع كان بعد أن يزوع كان العتمة والصبح صلى صلى الإشاء صلى الصبح. العتمة أبو يسعى كتم الإشاء. العتمة saboda lokacin da ake yin ta lokacin da duhun dare ya zo, lokacin da ake karɓar nono, domin a masu kiwo makiyaya sun kasance suna yin kiwo a wasu suna karɓar nono da karɓar madara idan duhun dare ya zo. Da yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: kada ku bari larabawa, ƙauyawa, wato ƙauyawa mutanen ƙauye rinjaye a kan kogin sunan sallarsu, domin su ne fa'inuhum yartimuna al-ibil, domin su ne suke wato shiga cikin duhun dare da tatsar nonon rakuma. Wato sunanta Allah ɗaukakin sarki ya kira ta a cikin alƙur'ani a sallar isha: min ba'di salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhuhri min ba'di salati al-isha. Haka Allah ya saka salati al-isha sallar isha. To amma ya zo a cikin sauran hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kiranta da sunan al-atama, don haka yi da cewa ya halatta a kira ta al-atama. Amma duk da a saboda wancan hali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ku bari ku rinjaye da ku a kan kusan zama sallar isha suna, ya nuna cewa mustahabin da ya fi a kira ta sallar isha kamar yadda sunanta ya zo a cikin al-Qur'ani. Wanda kuma ya zo a cikin hadisi ya nuna cewa a nan ne a kira ta da al'asama ɗin, amma mafi fifi a kira ta al-isha. To Imam Malik ya kawo hadisai da suke magana a kan falalar waɗannan salloli guda biyu a wannan bayi. Haddathani Yahya an Malikin an Abdurrahman ibn Harmalat al-Aslami. Imam Malik ya rawaito wannan hadisi daga Abdurrahman ibn Harmalat al-Aslami, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik mutanen Madina, wanda yake waɗansu daga cikin malamai sun ɗanyi suka a kan ƙarfin haddasa, amma hadisinsa yana daga cikin waɗanda suke karɓaɓu, domin Imam Muslim ya kasance yana hujja da shi. An Sa'id ibn al-Musayyib, daga Sa'id ibn al-Musayyib shahararren tabi'in nan ɗaya daga cikin fuqaha'u sab'a, anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama qala, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da alayensa ya ce: bainana wa bainal munafiqin shuhudul isha'i wa subh la yastati'unahuma aw nahwa hadha. Tsakanin mu da kuma tsakanin munafikai zuwa halartar sallar isha da sallar asuba ba za su iya musu ba, aw nahwa hadha, ko magana tabbaciyar wannan. A nan sai ya zo shuhudul isha, ba a kira ta da al'asama ɗin ba, sai aka kira ta da shuhudul isha. Wannan hadisi mursal, amma marafin ɗin Sa'id ibn Musayyib sadaka cikin marafin da suka fi kowane inganci don bai ambaci sahabban da ya ji hadisin daga wajen da ya ji hadisin sahabin da ya ji hadisin daga wajensa ba amma ma'anar da ke cikin wannan hadisi ma'ana ce tabbatatta a cikin sauran hadisai a nau'in sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya nuna muhimmancin waɗannan salloli da kuma cewar al'adar duk wanda ya zama su cewar al'adarsa wanda duk ya dawwama akan wato rashin halattar sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a wannan dalili ne akan wannan alama su ce cewa shi munafiki ne wanda ya dawwama wannan yana nuna muhimmancin waɗannan salloli domin su suka fi kowaɗanne tsanani to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambayi da su domin ya nuna cewa wanda ya kiyaye su to in ba da aula zai kiyaye sauran salloli ɗin shi yasa ne aka rawaito daga Sayyidina Umar a wata riwaya wanda ɗansa ne yana cewa kunna idza faqadna al-insana fil isha'i wa sunna asana bihi al-ban mun kasance idan muka nemi mutum muka rasa shi baya zuwa waɗannan salloli guda biyu sai mu rinka mugunta da su da shi sai mu rinka mummunan zato gare shi a wani kuma me ya same shi haka dai ta arwaito daga Shaddad bin Awf yana cewa man ahabba an yas'alahu Allah ta'ala min alladhina يدفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة شداد ابن أوس إلى الشيخ صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى دو وان دي كتو الله يتن يشي دا كتو وان دا الله يكي تود دا بلاجي دا عذاب دا متعنا كتب دا متعنا بكي تشين كتب ودشي في كياي صلى العشاء دا صلى الصباء في جماعة a cikin wannan hadisi akwai ƙarfafa wato halattar waɗannan salloli a cikin jama'a da kuma kan cewa rashin halattar su dawwama a cikin rashin halattar su ba tare da wani uzuri ba yana daga cikin alamomin mutane wanda suke fasikai da kuma munafikai wal'iyadu fatan sa'au na hawa hada ko makamancin wannan shakka ne daga cikin shi wanda ya rawaito wannan hadisi sai Ibn al-Musayyib haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ma'anar wannan abu ya faɗa wani yana daga cikin amana ta ilimi don karka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ba in kana shakkar abin da ya faɗa to sai ka ce auna wa haza au ma ma'ana ko makamancin wannan ko kuma abin da yake shine ma'anar wannan amana ce ta ilimi da girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka ya kamata mu'mini ya kasance tare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya ɗauki maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar maganar sauran mutane da muka rafin jami'a wanda za su yi faɗanta yadda suke a to maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama sai ne masa tsantsani shi ne masa taka tsantsan idan ya yi shakka a ciki to ya ce ko ma'anar ko kuma abinda aka ko kuma ma'anar abinda dai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba
قال حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسه المطوعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن امام مالك يروي عن حديث عن سمي مولى عبد الرحمن ابن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن ابي صالح عن ابو صالح الذكوان السمان الزيات
an abi hurairata daga abu huraira Allah ya tada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bainama rajulun yamshi bi tariqin yayin da wani mutum yana cikin tafiya a wata hanya iz wajada husna shawkin sai ya ga wani reshen kaya fa ala tariq akan hanya fa akhara sai ya kawar da shi fa shakara Allah la sai Allah madaukakin sarki ya gode ma wannan aiki nasa fa ghafara la ya gafarta masa wa qala kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash-shuhada'u khamsa wanda suke mutuwar shahada su biyar ne al-mat'un al-mat'un wanda ya mutu a cikin tsa'un shine cikin annoba cholera wal mabtun wanda ya mutu da ciwon ciki wal gharib wanda ya mutu a cikin ruwa ya nutse a cikin ruwa ya mutu wa sahibul hadam da wanda garu ya fado ya ruso masa ya fado akan sa ya kashe shi wal shahidu fi sabilillah da wanda yake kuma aka kashe shi domin daukaka addinin Allah wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saff al-awwal da mutane sun san abin da ke ciki abu na alkhairi dake cikin kiran sallah da kuma sallah a sahun farko thumma lam yajidu illa an yattahimu alai sannan suka ya zamanto ba za su samu wannan falala ba sai dai idan sun yi ƙuri'a akai an zabuwa yi zai a ce ai ƙuri'a wanda ƙuri'a ta fito shi zai kira sallah ai ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta fito shi zai tsaya a sahun farko to kullun aka zo a cikin sallah a ce ai layi a zaba ai ƙuri'a duk wanda kibiyarsa ta fito to shi zai zo ya salla a sahun farko to da a ce haka za a yi da mutane ba su mu ba za mu fasa lokacin mu da yin wannan ba a da sai sun yi da sun da sun abin da ke cikin alheri sai su ce eh to a yi din lasahamu da sun yi ƙuri'a walau ya'lamuna ma fi tahjiri da sun san abin da ke cikin wato zuwa da wurin sallah shine zuwa a cikin garjin rana lasabaqu ilayhi da sun yi gaggawa da sun yi rige-rige zuwa wajen a ga farkon waye farkon wanda zai fara zuwa masallaci da cikin wato zafin rana walau ya'lamuna ma fil atamati was-subh ma fil atamati was-subh la atawhuma walau habwa da sun san abin da ke cikin sallar isha da sallar asuba wato na afalala da alkhairi da sun zo ma waɗannan salloli walau habwan koda wato akan koda da rafin ko kuma walau habwan koda wato da jan adadin gindini wannan hadisi ya kunshi abubuwa guda biyar duk suka zo a cikin wannan riwaya asalin riwayar imam riwayar yahya ta muwatta ta imam malik ya zuwa ya tsaya ne ga ash-shuhada'u khamsa al-mat'un wal-mabtun wal-gharib wa sahib al-hadam wa shahid fi sabilillah abinda yake da alaka da wannan babin shi yahya laifi bai kawo ba a cikin riwayar sa haka zalika mafi yawan masu riwayar muwatta duk ba su kawo wannan ba sun tsaya ne akan kabi akan hukuncin ash-shahid amma muwatsarin abu mus'ab az-zuhri al-madani ita da shi ya kawo wanda yake shine mahallin shahid da kawo hadisin a wannan babu tunda wannan batun wanda ya kawar da itace daga hanya itace mai tsaya daga hanya wannan ba shi da alaka da sallar asuba da sallar isha haka zalika batun shuhada mahallin sa kitabul jara'i ba mahallin sa anan ba to abinda yake mahallin shahid din a riwayar yahya bai kawo ba amma a sauran riwayar ta muwatta wadda riwayar abu musa az-zuhri sai ya kawo hukunci na farko shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da cewa sai yayin da wani mutum yake cikin labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda yake irin wannan ba wanda yake sallar sa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya kusa na gaibi don ba za ka san cewa Allah ya gafarta ma mutum saboda wani aiki da yi ba sai dai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowa sai dai ya kauna amma a ce maka tabbas wani Allah ya gafarta masa saboda kawai yayi wani aiki to wannan sai annabi ne kadai zai faɗa sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda suke gaya ma mutane wanda za ka yi sun zo suna faɗa irin na falala ina a kawo wani falalar wurdi a ce duk wanda ya yi wannan aiki kenan tabbas ranar alkiyama ya samu ceton Allah ya samu ceto wanda ma yake ma makwabcinsa ma ya samu ceto irin wannan to duk wannan ya daga cikin tasiriyoyi da ake mutane ake so a zamar da mutane daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gani dai yanda muke karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kuna gani dai muna makawo maganganun su Imam Malik da kafin shi ma malaman sa su Sa'id ibn su Zuhri da su da malaman sa Sa'id ibn Musayyib da malaman su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake bukan ta yi tunde ma Allah irin wannan gaba gadi ga Allah madaukakin ba wanda zaka je nayi ko kun taba ji a cikin karatun muwatta ko cikin karatun Bukhari ko Muslim ko sauransu kun taba ji ana irin wannan to zaka ji irin wannan ba sai dai a cikin tafai na ɗan baya wanda yake ba sa ba mu Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam haƙƙin su na girmamawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da wani mutum yake tafiya a wata hanya sai ya gare shi na kaya akan tafarki sai ya kawar da shi sai Allah ya gode masa wannan aikin nasa ya gafarta masa wato yayin da yayin al'umar musulmi wannan aiki wanda yake kankani ne a idan mutane kankanin aiki ne menene to kai a cikin tafiya kikenan ba wai koma ba kawai ya kawar da shi bai fi sakan biyu ba ya gama amma wannan shine sanadiyar samun rahmar Allah gafarar Allah dalilin da Allah ya gafarta masa kenan ba yawan sallarsa ba ba yawan azuminsa ba ba yawan jihadinsa ba ba wani abu ba dan wannan aikin shine dalilin da Allah madaukakin sarki ya gafarta masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka san wannan ba sai daga babarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine kadai ya san abinda yake gaibu wannan gaibu ne ka sani cewa Allah ya gode ma mutum abinda yayi wannan gaibu ne ma'anar godiyar Allah gare shi shine Allah din ya gode masa yayi masa kamar me ma'anar godiya wato ba shine godiya shine ka yadda cewa an yi maka abin kirki sannan kai yabo ga wanda ya gode maka sannan kai aiki da zai nuna godiyarka gare shi to duk wannan shine abinda Allah ya yaba masa akan yayi wannan kyakkyawan aiki kuma ya ambata gashi ya gaya ma annabinsa ya ba mu labari sannan kuma yayi masa abin da yake zai nuna cewa ya gode ma wannan aiki shine ya gafarta masa dama Allah da cikin sifofinsa ash-shakur mai yawan godiya shine ma'ana rashin butulci Allah baya inkarin jamil kayi abu Allah baya inkarin cewa baka taba yin aikin ko Allah ba zai nuna maka cewa baka taba yin komai ba komai kankantar abu in kai Allah zai san shi kuma za a Allah madaukakin sarki zai gode masa ma'ana zai sanar da bayinsa cewa wani yayi wannan aiki sannan a cikin wannan akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa mata la taqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ku wulakanta kada ku ga kankantan aikin alkhairi komai kankanta kowane iri komai kankanta aikin alkhairi kada ka taba wulakanta shi a wata riwayar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa walau an ya tasaddaqa ahadukum bi shaqqi tamra ko da ɗaya ku yi sadaka ne da wato barin dabino ka dabino guda ɗaya ka raba shi biyu ka ci bari ka bada barin sadaka kada ka wulakanta wannan amma yanzu albajiran ma sun zamanto su ne suke wulakanta ma'arufin akwai wanda baya karban sadakan naira biyar ko ku taba ganin irinsa ba baya karban sadakan naira biyar naira ɗaya ku dama ai babu ita yanzu to ballan tana ce a raba abin nan dabino rabi a bashi rabi sai ya ɗauka ma kan cewa zagin sa sai to amma ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka wulakanta kada ka kankantar wannan kuma kankantar sa domin Allah abinda yake kallo ba yawan sadakar ba abinda ke cikin zuciyarka na tsoron Allah da neman yarda Allah da neman karba Allah gaskiya in kasa karfin imaninka da gaskatawarka ga Allah da sanka ga Allah shi Allah yake dubawa inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya duba suranku baya duba jikunanku Allah yana duba zukatanku da ayyukanku sannan a cikin wannan kuma akwai nuna cewar wato muhimmancin kawar da barna daga tafarkin musulmi kawar da duk abin da zai cuci musulmi duk abin da zai bata musu to bil'ad kuma sa barna a cikin hanyar musulmi shi kuma Allah baya son wannan kamar yadda Allah yake son kawar da abinda zai cuci musulmi a hanyar su to kawo ma abinda zai cuci musulmi a hanyar su kuma Allah baya so kuma kuma da aiki musamman a gari irin Kano to kowa sai zo ya tuffi shara a hanyar mutane ba abin da ya dani ko ya sanya wani gwangwani wai shi container a hanyar mutane ba abin da ya dame shi neman arziki in an yi masa magana ya ce a zaka abin bakin ciki kake mun zaka na neman abin neman arziki zaka na sana'a ne bayan kuma ga shi tun mutane zaka ko kuma ya je ya hatsan kwatami wai shi kwatamin gidansa ya toshe amma ya zo ya sashi a hanyar mutane ba zai kwashe shi daga wannan hanyar duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin ayyuka waɗanda suke cutar musulmi ne والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ما سباتا من مؤمنين ما زاد مؤمنين ماتا ما سوتوتس باتاره ده ولا سين باتاره ده با سيدي با سادادا تو waɗannan sun daukan makan su ƙarya da laifi da wato laifi mai girma inji Allah to kamar yadda yake kuma kawar da wannan laifin kawar da wannan cutar ya ci sabon samun gafa da saura ta aikin gayya din nan da ake idan aka yi kyakkyawan niyya a ciki ya daga cikin abin da zai kai mutum ya zuwa ga samun gafa sai ga Allah ranar alkiyama kana ta kokarin sai kana tsammanin kan cewar tahajjudin nan da kai ta yi tahajjudin nan da kai ta yi shi kake ta kwaɗayin hankolan kan cewa za ka samu da hajjinka da kai ka sha kwakwa shi kake ta nema ka gani a cikin abin ɗinka sai da dukkan ne su tara sai ga wani aikin da ya da ake da kai shine azabun abin da yasa Allah ya fito a shigar da shi aljanna saboda wannan amma da dan wutan ki ra kada mutum ya wulakanta aikin asali ko mai dangantar sa sannan hu abu na biyu shine bayanin shuhada su waye shahidi ash-shahid me ta ake ce masa shahidi shaida wato ma'ana waɗansu malamai sun ce mala'iku su ne masa shaida cewa imanin sa na gaskiya ne domin ga har an kashe shi saboda imani wanda kuma suka ce ma'anar shahid wato wanda aka yi masa shaida cewa wuta ba za ta kaɗa shi ba ko kuma aka yi masa shaida cewa ya mutu ya samu kyakkyawar cikawa duk wanda aka kira shi shahid wato shaida ne akan cewa ya samu kyakkyawan ƙarshe dan aljanna ne duk wannan ma'anoni dukkansu daidai ne a cikin ma'anar shahid duk da babu nassi da yana cewa me yasa ake kiran shahid saboda kaza ne wannan duk talammus ne da malamai suke kuma dukkan waɗannan abin da suka fara duk gaskiya ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace guda biyar ne a hadisin Jabir ibn Atiq wanda Imam Malik wanda yake zai zo a cikin ahkamul jana'i kuma Imam al-Bukhari ya kawo shi shine cewa ash-shuhada'u sab'a ghayru ash-shahidi fi sabilillah shahidai guda bakwai ne banda wanda aka kashe shi a kafarkin Allah nan imam nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci guda biyar hadda shahid da farko wanda ya mutu a lokacin annoba lokacin afa'un shine wata annoba ta barke kamar kwalara kamar sankarau wanda yake zai zo cikin lokaci kankani ga ga mutane suna ta mutuwa to wanda ya mutu a cikin irin wannan to wannan shahidi shi ma irin abubuwan da ake mu shahidi alkawari shi ma zai samu shi na biyu almabtun wanda ya mutu da ciwon ciki ciwon kaba ciwon ciki ya ta kurmuzuzu ya mutu da shi shi ma wannan yana cikin shuhada walgharq da wanda ya mutse wanda ruwa ya nutsar da shi kamar mutum a cikin ruwa yake tafiya ko kuma ya ambaliyar ruwa ya tafi da shi da zaman to ya mutu a cikin wannan hali shi ma wannan ya yi mutuwar shahada wa sahibil hadam da wanda garu ya fado masa ya kashe shi shi ma wannan yayi mutuwar shahada wa shahidu fi sabilillah da wanda aka kashe shi a tafarkin Allah shine wanda ya je jihadi fi sabilillah aka kashe shi ko kuma aka kashe shi saboda yana tsayar da haƙƙin Allah kamar yanda aka kashe sayyidina Umar aka kashe sayyidina Uthman aka kashe sayyidina Ali saboda Allah saboda abinda suke na aikin Allah ba a fagen fama suka mutu ba amma dukkaninsu shuhada ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su shahidai saboda ka mutuwa irin tasu mutuwar shahada ce kuma za a kira su ash-shahid fi sabilillah wannan sune biyar din to a hadithin Jabir ibn Atiq an kara sahibu zatul janab an kara wanda ya mutu da ciwon hakar kari ya ake ce mata da suna wannan hausa ke da take so take me sukan nan ko eh makokiya wanda ya mutu da wannan ciwon da kuma alhar da wanda ya kone shima wanda ya kona wanda ya kone shima mutuwar shahada yi sannan kuma da wamra'a walmar'a sahibatul jama mace wadda yake ta mutu a tsugune wato wajen haihuwa ita ma mutuwar shahada ta yi to su ukun nan an ta kara su da guda hudu kaga sun zama to mutum bakwai banda ash-shahid fi sabilillah sune amma waɗansu nasoshi sun zo da dama Ibn Hajar ya isar da abubuwan da suka zo da isnadi kyawawa sun kai wajen guda ashirin da ku duba a cikin Fathul Bari a cikin sharhin wannan hadithin ash-shuhada'u sab'a a cikin Bukhari ya kawo Ibn Hajar ya kawo su sauran riwayoyinsu dukkaninsu ya ce sun zo da isnadi da asanid waɗanda suke kyawawa to sannan abin da ya danganci hukuncin abin da ya danganci wannan babi a wato abubuwan da suka danganci sallah yace da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sauran farko na falala sannan aka ce ba za su samu wannan falala ba sai sun yi ƙuri'a sannan za a ba su da sai su ce to a zo a yi ƙuri'a din dan a rinka ba mu wato kiran sallah ba sai da albashi ba inda ka san abin da ke ciki ko babu albashi za ka zo ka ce a fata sai kiran sallah shi yasa da wato akwai wannan da a garin nan akwai wannan al'adar mu masallacin juma'a na cikin gari masallacin juma'a na kofar gidan sarki na kofar na nan arewa kofar arewa wannan masallacin da a kowane a kowace kusurwa a cikin kowace kofa akwai matattakala ta hawa wanda mutum zai iya hawa ya kira sallah ladan sarkin ladan ne zai zo kiran sallah shine zai bude to in ya kiran sallah kowa kuma sai ya hawo ya zo yana ta kiran sallah da ne fita kira a yi ta kiran sallah da wani waɗansu malamai sun yi istinbatinsa daga wannan hadisin duk da yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ɗaya ake yana da masu kiran sallah guda biyu mai kiran sallah ɗaya na farko na sallah asuba da mai kiran sallah na biyu na sallah asuba amma sauran salloli da baki ɗaya kiran sallah ɗaya ake dama waɗansu malamai ne suka ɗauki daga cikin wannan kan cewar saboda abin da ke cikin falalar kiran sallah kowa ma ya halatta yin kiran sallah a suka je suka yi kuma ba malamai ba su ce bid'a bane yin wannan malamai ba su ce bid'a bane tunda babu abin da ya hana ta adadin kiran sallah ɗin a bisa fahimtar su wallahu ta'ala a'lam sannan abu na biyu kuma sahun farko yin sallah a sahun farko wato abin da ke cikin sana alkhairi da mutane sun san shi aka ce musu amma ba wanda zai sallah a sahun farko sai ya zo ya shiga cikin layi an yi ƙuri'a da shi to ya gwammace ya shiga layi an yi ƙuri'a da don ya zo ya tsaya a cikin sahun farko bai ce a to ba komai me yin rumbar da shi na bari je in ta nafila ta a sahun farko mai sallah a sahun na biyu to nafilar da zai yi a sahun na biyu nafilar da zai yi sannan ya samu akan ya rasa sahun farko ya samu sahun na biyu garan maka ya zo ya bi layi din kare nafilan har a sai har yaci har kibiyar ta fito a kan cajin sallah a sahun farko saboda abin da ke cikin sahun farko na alkhairi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sun san abin da ke cikin jujjufi wato zuwa masallaci cikin garjin rana farkon rana din nan da zafin rana mutum ya fito daga gida ya taho cikin masallaci ya zamanto shi ne na farkon zuwa to da sun yi gaggawa sun yi rigirge wajen zuwa gare shi dan haka salaf suka kasance Sa'id ibn al-Musayyib wannan da muke yawan karanta shi muna yawan jin sa ko Sa'id ibn al-Musayyib shekara 40 yayi a Madina ladan yake kiran sallan farko ladan da inda yazo zai kiran sallan farko a masallaci zai same shi yana riga ladan shiga masallaci ba kamar yanda Hausawa suka mai bitar magana mai riga mai suka cewa daga malam shi wannan rigawar nasu na ma'ana ce ingantatta aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine at-tahjir zuwa masallaci da wuri-wuri domin wanda yazo fa'ida wanda zuwa masallaci da wuri shine cewa in yana zo ne yana jiran sallah yana cikin sallah saboda haka sallah ya fi kowa yawan sallah tunda daga lokacin in ya zama to shine farkon wanda yazo farko shine farkon wanda yazo to za a rubuta shi akan cewa tun lokacin ne ya fara sallah har ai sallah a jama'a yana cikin yin sallah saboda haka sallar ta fita kowa da daiwa da ta fita kowa sannan hukunci na abu na karshe na uku shine na uku a cikin abubuwan da suka danganci sallah din shine da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha da sallar asuba da sun zo musu koda suna wato a rarrafe ne ko kuma koda suna jan jinji alhabu yana da ma'ana biyu shine yin rarrafe wato mutum ya tafi akan gwiwoyinsa da hannayensa ko kuma ya rinka jan wato ya rinka jan abin da mazaunarsa wannan a cikin wannan akwai kwaitarwa ga halartar waɗannan salloli guda biyu wanda yake shi dalilin da Imam Malik ya kawo shi a wannan babi domin ai tambayi akan cewa wanda ya kiyaye waɗannan salloli to shine yafi kowa shine zai fi kiyaye sauran salloli din domin waɗannan salloli sun fi wahala kuma sun fi kusa da ikhlasi sun fi kusa zuwan su ya fi kusa da ikhlasi domin ana zuwan su ne cikin dare idan mutum ya buya ba wanda zai sani musamman ma da irin na gari irin da nefa ba za a san cewa baka zo ba ai sallah a gama ba wanda ya san wanda ya zo ba wanda ya san wanda bai zo ba tunda ba hasken lantarki to amma wanda yake yana da ikhlasi tsakanin sa da Allah to shine zai zo ko ana ganin sa ko ba a ganin sa ko ana ganin sa ko ba a ganin sa sannan kuma da waɗansu abubuwa wanda yake mu ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sani da fa'idar waɗannan salloli na falalansu da alkhairansu wanda da mun sani da ko ta yaya za mu tashi muku a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gabata a wancan karatunmu law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu azaman saminan aw mirmatani hasanatani li shahid al-isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi munafikai da cewa da sun san za su samu wani wulakantaccen abu na dan jin dadin duniya shine kamar romo wanda aka yi shi da naman da ke cikin da ke tsakanin kofatan akuya da sun san ana raba wannan a masallaci da sai zo su yi sallar isha a ce an sanya sadak wata sadaka da ake bayarwa bayan sallar isha to da zaka da sai ka ga hatta munafikai din da ba sa zuwa sallar isha sai ga suna zuwa domin nuna kancewar wato an yi musu qamsul basira Allah ya toshe basirar su ba ta ganin wani alkhairi fi alkhairin duniyan nan to amma da sun gano da sun san alkhairin lahira da za su taho mata ko da suna jin jiki ne na'am
qala hadathani an malik ali bin shihab an abi bakr bin sulaiman bin abi hatma anna umar bin al-khattab radiyallahu anhuma فقد سليمان بن أبي حصمة رضي الله عنه في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على شفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الإمام مالك روته وأن حديث جمال موسى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة دج أبو بكر بن سليمان بن أبي حتمة وأن راويني أمين تكي وأن ديكي بأسان شسو بأسان سونان سبا sunan sa ake kunya ta ta Abu Bakr anna Umar ibn al-Khattab faqada Sulaiman ibn Abi Hatim cewa sayyidina Umar ibn al-Khattab ya rasa diga Sulaiman ibn Abi Hatim ba fi salati subhi a sallar asuba wato diga mahaifin sa ba inji dan Abu dan nasa Abu Bakr shine yake cewa Umar ibn al-Khattab ya ne mu babana ya rasa shi a wajen sallar asuba shi Sulaiman ibn Abi Hatim Sulaiman ibn Abi Hatma yana daga cikin sahabbai kamar inda wadansu sahabbai suka faɗa, wadansu kuma sun ce a'a baya bai rikita bai samu sahabci bai samu wannan matsayi na suhba ba. Ya kata istamalahu Umar ala suq, sayyidina Umar ya sanya shi shine sarkin kasuwa, a zamanin sayyidina Umar, sakan ku an dora masa aiki a zamanin sayyidina Umar. Wa jama'a an-nasu alayhi fi qiyam ramadan, kuma ya cikin wadanda sayyidina Umar ya sanya shi limancin mutane wajen qiyam ramadan. Wa dhakarahu ibn sa'd fi man ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa lam yukhbar anhu, ya daga cikin ibn sa'd ya ambace cikin wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhakara abahu fi maslamati al-fath, babansa Abu Hatma yana daga cikin wanda suka musulunta a ranar fatuwar Makka. Wa anna Umar ibn al-Khattab, sayyidina Umar ibn al-Khattab gada ila suq, yayi bijjiki ya tafi da sassafe zuwa ga kasuwa. Wa maskanu Sulaiman bayna suq wal masjid an-nabawi, masallacin Sulaiman gidan Sulaiman yana tsakanin kasuwa da kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. An ce shi Sulaiman sayyidina Umar ya sanya shi sarkin kasuwa saboda kusancin sa da kasuwa. Fa marra ala shifa, sayyidina Umar sai ya bi ta wajen ash-Shifa, Ummu Sulaiman mahaifiyar shi Sulaiman ibn Abi Hatma, ta kasance tana daga cikin al-muhajiratul awwal, tana daga cikin mata masu hankali. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kai mata ziyara gidanta har ma yayi bacci, yayi baccin kailula a gidanta. Akwai shimfiɗa da take yi mata, ta shimfiɗa mata ya kwanta ya bacci a ciki. Wannan shimfiɗar ta kasance sananna ce tana wajen ƴaƴanta, habbayanta ƴaƴanta suka gaje ta, shimfiɗar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bacci a ta, har sai da Marwan ibn al-Hakam ya dauke ta, Marwan ibn al-Hakam ya dauke ta daga ya karba daga wajen shi. Ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta ta koya ma Hafsa kadi, Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ya kasance yana kaddamar da ita wajen ra'ayi, saboda yana kula da, yana fifita ta, kuma yana kaddamar da ita yana sauraron ra'ayinta, saboda mace ce wadda yake Allah ya ba ta hankali. Fa marra ala shifa, yau zo wajen ash-Shifa Ummu Sulaiman ma'aikiyar Sulaiman. Fa qala laha, sai ya ce mata lam ara Sulaiman fi sud, ban ga Sulaiman wajen sallah asuba ba. Fa qalat, sai ta ce innahu bata yusalli, ya kwana yana sallah. Fa ghalabatu ainahu, sai idanunsa suka yi masa rinjaye, wato bacci ya kama shi. Fa qala Umar, sai Umar yake la an ashhada salata subh fil jama'a habbu ilayya min an aquma layla, na halarci mai sallah asuba a cikin masallaci, a cikin jama'ar musulmi a masallaci, ya fi min ya zamanto na yi qiyamul layl dukkan wannan dare, wato na kwana ina sallah. Wannan hadisin, a cikin wannan hadisin akwai wato halin shugabannin musulmi na wato binciken halin mabiyansu da ƴan uwansu, tunda kaga bai ganshi a sallah asuba ba, amma har sai da yaje gidansu don ya tambaya, saboda ya san ba al'adarsa ba ne a neme shi a rasa wajen sallah asuba. Saboda haka lafiya ɗaya daga cikin hikimomin halartar sallar jama'a shine domin musulmi su rinka sanin lafiyar junansu. Wanda aka saba yana zuwa sallah aka ga baya nan, to sai a je me ya faru, watakila wani uzuri, watakila ya faɗi ba shi da lafiya, sai a je a ziyarce shi, sai a je a kai masa ziyara. Watakila wata larura ce ta same shi, yana buƙatar taimako, yana buƙatar addu'a, sai a taimaka masa, sai a yi masa addu'a. Wannan shine fa'idar halartar sallar jama'a, ɗaya daga cikin hikimomin halartar sallar jama'a kenan. To da ya neme shi, to kun ga nan sayyidina Umar da bai ganshi ba sai ya tafi ya bincika, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi ranar Asabar yake zuwa masallacin Quba. An ce hikimar da yake sanya zuwan sa masallacin Quba ranar Asabar, saboda waɗanda ba su zo sallar Juma'a ba ya ji ko lafiya me ya same su, domin mutanen Quba suna zuwa sallar Juma'a har masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk ranar Asabar aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masallacin Quba ya yi sallar nafila a ciki. to malamai sun ambata cewa daga cikin hikimar wannan ziyara da yake bayan sallar a wannan masallaci ne albarka akwai kuma wato binciken halin sahabbansa me wane yake ciki wannan ya yi daga cikin wato abubuwan da yake kawo zaman lafiya da soyayyar juna daga karfin al'umma in aka toza ta shi kuma aka ce za a irin rayuwa irin ta Bature to shikenan al'umma sai ta rubuce shine muka zo muka dauko kuma muka da muka dauko wannan rayuwa ta Baturen bamu dauko sauran tsarukan nasa ba na kyautayi wanda hankali ya nuna shi yasa sai muka dora makan mu zulumatun ba'du ha fawqa ba'd kowa kaga abin nan dan ma yanzu ma abin nan ya suna masu cin karen nan to sun hana kiwon kare amma za ka ga waɗansu ma gidajen ma karnuka ne a wajen kar ma ka shigo ma ba wanda ba ruwan kowa da kowa kenan to halin haka ya kamata musulmi su kasance musamman jagorori a cikin al'umma a cikin kowane gari masu unguwanni dagatai malamai masu hannu da shuni manya na unguwa haka ya kamata su kasance su rinka binciken halin mutane su san abin da suke ciki ba sai ka jira an zo an gaya maka ba to kun ga sai na Umar sai ya je a wajen mahaifiyarsa ya ce mata ban ga Sulaiman a wajen sallah asuba ba to shi ka gaya masa ya kwana yana sallah sai idansa suka rinjaye shi da yi sallar asuba ba a cikin jama'a sannan sai na Umar ya gaya mata wannan magana ya ce sallah a cikin jama'a sallar asuba ya fi masa bi sai kwana yana sallah a cikin wannan akwai fiqhu mai girma a cikin wannan magana tasa cewa ayyukan ibada tartibi suke bukata ka kaddamar da wanda ya fi ka kaddamar da al-ahammu ala al-muhim wanda mai fi yafi muhimmanci akan mai muhimmanci abinda yafi komai muhimmanci a cikin ayyukan ibada a cikin wannan ya nuna mana cewa as-salawatul khams sallolin farilla dinnan a cikin jama'a wannan sun fi kowane abu muhimmanci zai kamata a kaddamar gashi sai na Umar ya kaddamar da su akan sallar nafila akan mutum ya kwana dare gaba ki ɗaya yana sallar nafila bayan as-salawa bayan furudul ayan farillan aini wanda yake sunne salawatul hamd da kuma duk sauran furudul ayan sai kuma a zo furudul kifaya abin da yake wajibi ne akan kifaya ya hau kan al'umma baki ɗaya in waɗansu suke sun sauke ma sauran kamar sallar jana'iza sallar jana'iza tana da muhimmanci ita gaba take da sallar da sallolin nafila abinda yake gaban sallar jana'iza kawai sallar farilla haka zalika jihadi fi sabilillah haka zalika neman ilimi duk wannan furudul kifaya farillai ne kifaya wajibi ne al'umma musulmi gabaki daya al'umma musulmi suka daina neman ilimi sun saba ma Allah amma waɗansu suka ɗauki wannan neman ilimi ɗin sun soke ma sauran ta ma kar kowa ya ce to ai shikenan ai farz kifaya ne a za a samu masu ilimi a'a abin da yasa ake ya zama to far muhimmancin ka san farz kifaya ne shine ka zabura wajen ka yi shi don ka ɗauke ma al'umma nauyi bayan furudul kifaya sai a sunnoni masu ƙarfi sunnoni wakidus sunan as-sunanul mu'akkada sunnoni da aka ƙarfafa su sune sunonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin jama'a ya kuma dawwama a kansu kamar sallar idi nan guda biyu sallar roƙon ruwa sallar kusufin shams da sallar kusufin kamar duk waɗannan suna daga cikin sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan su kuma ya bayyana su a cikin jama'a to sannan waɗanda suke sunnoni muakkada wanda bai bayyana su a cikin jama'a ba amma ya dawwama akan su shine kamar raka'atul fajr da witri sannan bayan nan kuma sauran sunnoni waɗanda suke a su ma kansu zaka iya raba su akwai rawatib sannan akwai kuma as-sunanul mutlaqa rawatib su ne wanda ake yi bayan kowace sallah ta farilla da kafin kowace sallah ta farilla wanda yake ana yi musu sallah din kamar yadda yazo a hadithin Hafsa da hadithin Aisha raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha raka'a biyu kafin sallar asuba to waɗannan su kuma ake kaddamarwa akan nafila mutlaka nafila wanda yake ake yin ta babu tsayi to a shahid a cikin wannan shine kada mutum garin kiyaye nafila ya zama tuya tuzar tafarilla kada mutum garin ya kiyaye nafila ya zama tuya tuzar tafarilla ya kwana yana sallah amma bai yi wani tanadi ba ya zama tuya sallah asbaha kuke masa a cikin jama'a wannan shine fikihu a cikin addini shine fahimta ta addini na'am
قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاه العشاء فراى اهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكثروا فاتاه ابن ابي عمره فجلس اليه فساله من هو فاخبره فقال ما معك من القران فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة
نعم حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد امام مالك رويته لدى يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم لدى محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن ابي عمره لدى عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري الخزرجي يا daga cikin wadanda aka haife su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ba sahabi bane dan bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam baban sa sahabi ne shahararre shine a wato Abu Amra al-Ansari annahu qala yace jaa Uthman ibn Affan ila salati al-Isha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya zo sallar Isha faraa ahli al-masjid qalila sai ga mutanen dake cikin masallaci kadan ne fattaja'a fi mu'akhkhar al-masjid sai cikin gida a can bangon karshe bangon a karshe na masallaci yantazirun nasa an yakfuru yana sauraron mutane su yawaita fa atahu ibnu abi amra sai ibnu abi amra ta yazo masa fa jalas yazo wajen sa fa jalasa ilayhi ya zauna a wajen sa fa sa'alahu man hu sai sayyidina Uthman ya tambaye shi wane ne shi fa akhbara sai bashi labari ya gaya masa fa qala ma ma'aka min alquran me ka haddace na alquran fa akhbara sai gaya masa fa qala lahu Uthman sai Uthman ya ce masa من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة وندي حلت تسلر إشاء تكين جماعة كمريات يا رب دليني ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة وندي حلت تسلر أصباء تكين جماعة كمريات درن قبل كتاء ينصل لي وانا حديثي أثر نا عثمان بن عفان Imam Malik ya kawo shi shi ma da duk a cikin wato nuna muhimmancin sallar Isha da sallar Asbah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya zo masallaci sallar Isha sai ga mutane ba su taru ba sai ya saurara dan su taru dan yi musu sallah wannan na farko ya dace da abinda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata cewa shugaban al'umma a wajen shugaban al'umma gabaki daya wanda yake shugabancin al'umma gabaki daya kuma shine shugaban sojan sha'anin addini shi dan haka yake sayyidina Uthman shine amirul mu'minin a wannan lokaci kuma shine liman a wajen sallah ya zo sallar isha sai ya ga mutanen masallaci kadan ne sai ya saurara wannan ma a cikin wannan akwai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Jabir yace wa amma al-isha fa ahyanan ahyana sallar isha wannan yayi da wannan yayi da wannan yayi in idza ra'ahu mujtama'u ajjal wa idza ra'ahu ta'akharu akhar idan ya gansu sun taru sai ya gaggauta ya sallar isha sallallahu alaihi wasallam ya gansu sun yi jinkiri ba su fito ba da wuri kowa yana gida akhar sai ya gaggauta ya sallar to nan ba kaga haka yayi da ya gansu sun yi jinkiri ba su fito ba mutanen masallacin kadan ne to sai ya saurara har sai sun taru sannan a miƙe a yi sallah sai saurara har sai sun taru sannan a miƙe a yi sallah wanda yake wannan sunna ce ta asalin ta sunna ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi khulafa'ur rashidin su ba su karaya da ita fa atahu ibnu abi amra fi ibnu abi amra yazo masa fajalata ilayhi yazauna wajensa wato ya yu yazauna wajensa dan ya samu ilimi ko kuma dan ya girmama shi ya samu fa'idar zama tare da mutane wanda suke ma'abuta falala wanda yake wani ya daga cikin kwadayin shi ibnu abi amra da fahimtar sa a cikin addini yayin da kaga malami ko ma'abutan falala yana cikin faraq ba abin da yake gaban sa to ka kusance shi domin ya zama to kan cewa ka samu fa'idar ilimi ka rinka kula da halin da yake ciki ba a lokacin da yake mashghul lokacin da yake cikin abin da yake yana cikin wani abin da wani yana da wani hanzari ko kuma lokaci ne da yake a zuciyarsa ba ta tattaru yadda yake za ta iya fuskantarka ba ya zama to kuma a lokacin ne za ta je kace za ka nemi fa'ida amma kaga wannan fiqhunsa da ya gan shi ya zauna ba abin da yake ta jiran mutane ya cikin wannan halin faragar sai ya je domin ya samu amfanin zama da shi sannan a cikin Sayyidina Uthman da yake masa kai wane ne akwai abin da shugaba ya kamata ne ya san mutane ya san waɗanda suke ƙarƙashinsa ya san wanda suke tare da shi kuma babu aibi a cikin ka tambayi mutum kai waye kuma wanda aka tambaye shi kai waye ko kuma ban gane ka ba ko kuma wane ne wannan kada mutum ya ɗauka kan cewa ka gan su to yanzu sun samu mulki sai girman kai ba san ma mutane ba ai ba wani abu wanda yake ne ta'amuli da al'umma baki ɗaya don bai san mutum ɗaya ba ai ba aibi ba ne saboda haka shi ibnu abi amr bai ji komai ba sai ya gaya masa shi wane ne sannan ya tambaye shi mama aka nuna alqur'an me ka dace na alqur'an malamai suka ce abul walid al-baji yace a cikin wannan tambayar ta sayyidina usman akwai kyakkyawan sirar khulafa'ur rashidin na nuna wato sanin matsayin kowa a cikin al'umma yayin mata tambaya da abin da zai tabbatar da matsayin shi ne alqur'ani domin a lokacin nan wanda ya san alqur'ani shine wanda ya san addini shine wanda ya samu fiqhu a cikin addini maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqihu ko idha faqahu fiyayyanku a cikin jahiliya shine fiyayyanku a cikin addinin musulunci idan suka samu sanin addini duk da aka ce ya haddace surori na addini na alqur'ani ya haddace kaza na alqur'ani to shine kowa fito shi yasa lokacin wutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura waɗansu yaki sai ya tambaye su kowa me ya haddace sai aka samu wani ya haddace suratul baqara sai ce kai ne amirul tunda ka haddace suratul baqara haka zalika wutar sayyidina Umar ya tambayi gwamnan sa a Makka wa ka bari yayin da ya taho yace wa ka bar musu ya kula da sha'anin su yace wani yace balarabe ne koko daga cikin mawali wanda yake daga bayan suka shigo cikin addinin musulunci sai ce daga cikin mawali yace baka samu daga cikin laraba ba yace ai ya amiral mu'minin ya hada sura kaza ta alqur'ani sai ce manzon ku yayi gaskiya inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akhari Allah yana zai daukaka waɗansu mutane da albarkacin wannan alqur'anin kuma ya kaskantar da waɗansu mutane saboda alqur'anin ne sun kyale shi sai su kasa wannan kuma sun ji sun san shi sun haddace shi sai su ta shi sa sayyidina Usman sai tambaye shi ne kake da shi ne alqur'ani domin yaji wannan shine mizani da ake san nauyin mutum domin a san waye cancanta a ɗora masa nauyin al'umma waye cancanta a bashi aiki domin wanda za a ba ma aiki wanda yake da ahaliya a wannan zamanin shine ilimi ko babban ilimi shine ilimin alqur'ani wanda yake da ilimin alqur'ani ya tare ilimin komai da komai sai ya ce masa me ka haddace na alqur'ani sai ya gaya masa to sannan sai sayyidina Usman ya bashi wannan tuhfa ya bashi wannan kyauta yace man shahida al-isha'a wanda ya halarci sallar isha wanda ya halarci sallar isha wato a cikin masallaci kamar ya raba daren rabi yana sallar dare ne wanda kuma ya sallaci sallar asuba a cikin masallaci kamar ya raya da daren gabaki daya a cikin sallar ne ya bashi wannan wani lokaci akwai wani daga cikin magabata na salaf Amir Sha'bi Amir ibn Shirahil al-Sha'bi dai daga cikin malaman Kufa wato ran ya ga mu wani daga cikin ɗaliban ilimin hadisi da ya ganshi da ya ga masa wani hadisi yace khud ha balash ka dauka me yake cewa free ne ya fi tsoron kyauta bonan da turanci ne gara basa yawwa yake ka dauka gara basa yake a da kafin mutum ya samu irin wannan fa'ida sai ya daura kamarar sirri ya yake fiyar wata ɗaya kafin ya sani yake ce da shan na basa ita gara basa don haka sai na usman ya ba mu wannan Abdurrahman ibn Abi Amra yake ga ta nan kada ibn Abi Amra yake ka dauka ga sunan gara fa da ba shi da shi sai da son da ya mata haka amma ka ga ba shi ya tambaye shi ba ba shi ya tambaye shi wani ɗaya daga cikin asalin din ilimi ne ɗaya daga cikin hanyoyi salan ba da ilimi na malamai mutum kafin ya tambaya a ba shi fa'ida sai daga cikin idan aka kan cewa zuciyarsa muhayya'a a shirye take da wannan wanda aka ga a shirye yake da wannan kaga wannan ya tako ya yi taki take zo jinsa a masallaci ya zauna a gaban sa sannan kuma da ya jarabce shi ya kan cewa ilimi yana da kima a wajen tun daga har ya haddace wadansu abubuwa na alkur'ani da daga tambayar sa ya san cewa shi abin nan harkar ilimi wannan a wannan aina ku ne na malamai to sai ya san cewa to a sai jira kin ya neman hukunci sai ya masa bayani amma da ya zamanto kan cewar ya kan cewa shi ma yana intisabi zuwa ga ilimi wato ya zamanto shiryayye ne wato a shirye yake kan ya karbi ilimi din sai ya bashi wannan fa'ida a wanda a cikin wannan wannan hadisi wannan magana ta sayyidina Usman nan ya dangana ta bai dangana ta bai dauka ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wannan ma'ana tabbatacciya ce a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar isha a cikin jama'a kamar ya tsaya rabin dare ne wanda ya sallar isha a cikin wanda ya sallar asuba a cikin jama'a to kamar ya rayar da daren ne gabaki dai kamar yadda zo a cikin sahih muslim cewa dakhala Uthman al-masjid fa qa'ada wahda sayyidina Uthman ya zauna a masallaci shi kadai fa qa'adtu ilayhi sai na zauna wajen sa inda shi Abdurrahman ibn Abi Amra fa qala ya ibn akhi sai ce ya dan uwana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زعم الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ من صلى العشاء في جماعة كان في قيام نصف ليلة واندي يصلى العشاء في جماعة كمر قيام كمر أيوار رب دريني ومن صلى الصبح في جماعة كان في قيام ليلة واندي يصلى الأصباء في جماعة كمر كمر أيوار دريني باكي دا طبعا احنا كنقى سيدي شي إمام مالك بيرويتو سيرويتو شاكن شوا kaulin sayyidina Uthman ne bai dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sauran waɗanda suka ruwaito sai suka dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ruwaito da ƙari kuma in dai amintacce ne ƙarin sa karɓaɓɓe ne ba zai tasiri akan wannan sabani na riwaya ba saboda wannan magana ta tabbata cewa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin wannan akwai cewar sallar jama'a waɗansu malamai sun kafa malaman da suke cewa sallah a cikin jama'a ba farilla bace nafi'a a mustahabba sunna ce muakkada sun kafa hujja da wannan sun ce da shi an ce tafi a farilla dama an san tafi nafila to amma da aka kamanta ta da nafilar dare sallah a cikin jama'a aka kamanta ta da nafilar dare wannan ya nuna kan cewa ita sallah a cikin jama'a din sunna ce amma ita kanta sallar farilla ta fi ƙarfin a kamanta ta da nafilar dare saboda kuma yana ɗaya daga cikin hujjojin masu cewa sallah a cikin jama'a sunna ce muakkada ba farilla ba kamar yadda muka rinjayar a wancan darasinmu za mu zo a babin da zai zo abinda zai nuna kan cewa abinda muka rinjayar ɗin nan akwai nazar a kansa insha Allah amma ina ganin saboda lokaci ina ganin ya taso kuma gashi wannan babin akwai hukunce hukunce da suke rataye da shi za mu jinkirta sai Allah ya kai mu makon mai zuwa
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Lissafin zakka wato zai wahala ta ce za ka yi bishi a shekara guda, saboda shi dai lissafin zakka ko ka fitar da shi da dinari ko ka fitar da shi da kimar dinari ko da kimar azurfa. To lissafin da hukumar shari'a ta jihar Kano suka yi a farkon wannan shekara wanda aka sa shi a cikin kalanda a cewa lissafin zakka 1965 da MK, wato in duke ka ta kai haka shi ne misali. Kuma abinda za ka fitar sai ka raba wannan da 40 sai ka fitar da shi. In ka raba 1965 ka raba shi da 40 zai ta jirgin kusan 60 da wani arziki. To wannan shi ne zakkar da mutum zai bayar. To abinda ya sa na ce zai wahala ka ce na shekara guda ta tsayyade shi shi ne saboda kimar dinari yana canzawa. Kimar dinari yana canzawa a kasuwar duniya. To kimar dinari a farkon shekara ba lallai ya dace da kimar dinari a yanzu ba, ko kuma ya dace da kimar dinari a watan Ramadan ko kimar dinari a ƙarshen shekara. To amma wajen misali a kowace mutum ya rinka kardado idan bai san inda zai yi lissafin ba, to tsaya tambayi malamai wanda yake sun sani, wanda yake za su iya bincike su gano wanda kamata ya ce alal aƙalla in ba za a iya yi a kullum ba a ce ga shi kamar yadda ɗan kasuwa haka su suna yi a kasuwa kullum ana faɗin kimar dinari a cikin jaridu ana faɗa waɗansu suna faɗa duk mako. To kamata ya ce kimar misali a rinƙa duba a rinƙa yin ka ko da wato ko da billu duk mako ba a rinƙa yin ka duk wata, domin ya zama tukan cewar mutane su san hukunci a yadda za su ba da ibada su da za su yi ibada su a cikin ƙa'ida.
Wanda yana tambaya ne dangane da da aka rinka cewa wanda ya yi masa ishaka ne ya kai har da dare ko kuma wanda ya yi masa ci a zuwa cikin jama'a da wani yaki wannan ne gaba da yadda
a ba yana nuna su bane bayan wancan can kai sallar isha ba sai ka yi sallar dare ba, cewa ka samu falalar wanda ya yi sallar rabin dare kun kuma kai ka wadata da falala shikenan sai ka sai ka kwanta sai bai. Amma ka ga wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rene su ba su wadata da falalar ba, ko shi neman ƙari suke wanda haka ya kamata mutum mumini ya kasance. Wannan ba an yi bane don a nuna maka kan cewa to ai shikenan ma in kai wannan kana da zafi ko kai kiyamun lai ko kuma ka je ka salla isha masallaci, in kai kiyam ba ka kai kiyam ba, don haka ne shikenan sai ka kiyamun lai ka ke yin salla isha masallaci. Ka ga kai haka kuma ai ka ce bar kai kiyamun nisfu lai amma ba za ka salla isha masallaci ba, wannan fahimtar ba daidai ba ce, gurgur fahimtar ce.
Wanda yana tambayar ne amma da ni an kusur da kokarin ganin na hajjiya da Qur'ani kuma a cikin Islam na samu da wani kuma kuma suna kokarin kammala amma ba suna fuskanta matsaloli da dama na rasa da ya kawo shi ba na sana na magani kuma na ni na mafita.
Eh, kai haƙuri saboda dukkan aiki na ibada, dukkan aiki na neman ɗaukaka wajen Allah ya dama ba zai zo da sauƙi ba, dole ka samu matsaloli. Saboda haka kai haƙuri ka cije ka jajirce. Alƙur'anin nan littafi ne mai albarka, kuma albarkar da ke ciki da sannu za ta bayyana a gare ka. Kyautata niyyarka ga Allah maɗaukakin sarki, sannan kai bakin ƙoƙarinka kai haƙuri. Duk ba abin da ake samu sai da haƙuri, ko masu neman duniya duk sun yi haƙuri, ban ballantana ko mai neman mai neman daraja alqur'an mai neman daraja darajar alqur'an wasu neman duniya ba sun yi hakuri ba karatu sai ne kowa cancanta kai hakuri ka cije ka jajirce har sai ka samu kada ka bari shedan yayi wasa da kai ya sanya ta ka jinsu ka gunduru da zaman dukan cewa ta watsar da hajjar ta daina yi sai ka rasa abubuwa masu sai zaman dukan cewa ya masa kamun ga ka nemi taimakon Allah domin ɗaya daga cikin lokaci Allah sai ya ba mutum ƙarfi ya ba shi iko ya ba shi iyawa amma kuma sai Allah ya ki ba shi ya ki ba shi sai ga Allah madaukakin ya ki ba shi juriya a kan yayi da shi zai iya yana da kaifin hankalin da zai yi amma sai ga bai samu wannan ba to a cikin irin wannan sai muke ji ma kansa tsoro kan cewa kada ya koro shi tauhidi ne da yawaita da addu'a da neman taimakon Allah sai ka ga Allah ya sauƙaƙe masa wato fuskantar wannan
ya
ga kashin ka dan gare a ina wato ganin kashin ka dan gare yana bata sallah ke a cikin rigarsa kashin ka dan gare ai ba najasa bane kashin gadan gare ai ba najasa bane kashin gadan gare ai ba najasa bane yana da nafsa ila yana da jini ko amma ai ba cin najasa yake ba balle sana a ce fadlan sa najasa ce
ina
ruru da dama ba kwanci sannan kuma ya yi muhammad ibn sirin mun yi tarjuma ta anan ya shahara da sanin ilimin mutafakkara mafarki amma cewa wannan littafin nasa ne wannan babu abinda zai tabbatar da shi littafin da ake sayarwa yanzu aka zama ɗan ƙaramin littafin fassarar mafarki na ibn sirin babu gaskiyar ingancin sai zuwa ga ibn sirin ta yiwu ya zama to wannan ya harhaɗa da abin da ya inganta da gare shi da abin da bai inganta da gare shi ba na fassarar mafarkinsa sai dangane littafin gare shi to yadda ake cewa gaskiyar ibn abbas ba wai ce ibn abbas ne rubuta tafsirin ba an tattaro ta tafsirin sahihin haka an haɗa su domin yin tafsirin to shi kansa ɗin kafin ka san kowane mafarki inda aka kawo cewa haka ibn sirin ya fassara shi yana buƙatar istinadi musamman a wurin baya da malaman hadisi wannan magabata su kansu magana su ba a fadanta yadda aka ga dama dole sai an tabbatar da istinadi ya zuwa gare su kuma an tabbatar da ingancin istinadi ya zuwa gare su
saboda
wasu suna hada kawo kuma tsarin da wani yankin da kai zan zuwa da mukayar da ya yi a kan al-sama kuma jin zafan da suke magana a kan al'adabu shari'a sun yi magana a kan shi wannan kaɗe-kaɗe sahabbai sun yi magana a kan waƙa da ake yi irin da kaɗe-kaɗe ɗin nan da cewa ita ce lahawar hadith da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin surat Luqman domin nan nasu man yashtari lahawar hadith ne yudilla an sabilillahi bi ghayri ilm ibn mas'ud ya fassara shi da cewa waka ce to sannan kuma akwai hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam a cewar mutane a cikin al'ummarsa lokaci zai zo za su halarta wato giya da kayan molo shi ne al-ma'azi kayan waka da ake wato abubuwan da ake molo da waka ne saboda ka tunda ka ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su halarta shi ya nuna cewa yake nan haramun ne amma su za su halarta shi a cikin zamu wannan hadisin yana cikin Bukhari ko babu in kana so dai ka koma da wannan sai a cikin littafin Qurtubi menene Imta'ul Asma fi hukmi Sama' na ji Imta'ul Asma fi hukmi Sama' ina kirkirtar littafin ina kirkirtar sunan littafin kenan da Imam al-Qurtubi ba mai tafsiri ba, Imam al-Qurtubi wanda ya sharhi Sahih Muslim ne al-Mufti. Ban karanta littafin ba. Ko yadda sauran minti 20 kafin lokacin sallar koko bakwai saura 20. Bakwai saura 20? Akai sallah? Saura ka kira sallar? Kafin lokacin sallar magariba ya shiga? To, ina so a kula ƴan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aka yi kamar da zuwa cikin Abu Bakr zakal aslani wal maghriba idha wajabat, yana yin sallar maghriba idha wajabat ai idan saqafat, idan rana ta fadi, hajri ya rufe rana ba ma'anar ta fadi rana ba, ba cewa aka yi idha tujibat bane, idan aka boye ta a idha wajabat ai idan saqafat in ta fadi. Saboda hukuncin an ratiya shi ba da ɓuyar rana ba daga idanun mutane kamar ta ɓuyar daga hajjiri ko da dutse, in haka ne ma kenan, in akwai dutse in kana jos, idan ya zama tukan cewa kana gefen dutsen kana gabas da shi dutsen, rana ta faɗa ba ta yamma da dutsen, sai ta shi kenan za ka yi sallar magariba kenan. A in rana ta faɗi ma'ana ya zama cewa wato hajibu shams na sama shine wato kewayenta na can sama ba na ƙasa ɗin ba, ya zamanto ya ɓuya daga ƙasa, ya ɓuya da idanu, idan mutum ya duba da idanunsa ba zai gan shi a sassa ba, ya ɓuya daga sassa ya faɗi. To wannan shine lokacin shiga sallar magriba. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad afṭara as-sāhi, idan dare ya zo daga gabas rana ta juya baya daga yamma kuma rana ta faɗi, to lokacin nan mai azumi ya sha azumi ka. To raka za ka duba ka gani yayin da duhu ya taso daga gabas yake nema ya rufe a duniya baki ɗaya, kuma kake ganin haske yana juya baya daga yamma, ya zama to ka nemi rana ba ka ganta ba, to a lokacin nan shine rana ta riga ta faɗi lokacin sallar magariba ya yi, lokacin buɗe bakin mai azumi ya yi. Sura idan kafare sun ji hankalin yana tashi. Akwai Zubair ibn Mut'im ibn Adi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin wanda aka kama shi ribatattu a yakin Badr, da aka kamo shi da aka kama shi an daure shi a wajen masallaci, yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar magriba yana karanta wattur wa kitabin masfur, yace da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wajen am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun, yace kada qalbi an yatiyu, da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wajen wannan, Allah yana cewa shin an halice su ne ba daga wani abu ko su ne mahalitta ko su ne suka halice sama da ƙasa, da yaji wannan yace zuciya ta kamar ta tashi, shi ne farkon shigar imani a cikin zuciyarsa. To ba sani ba ko watakila wannan labarin ya ji shi ne ya ɗauke shi umumi, wato ita sura ce wadda yake an karanta ta zaya jefa tsoro cikin zukatan kafirai, yana neman lakani watakila boss din sa a wajen aiki tajiri ne yana noman abin da zai ga ya masa ne ya fara ko a cikin shi ajo gaskiya ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تبارك وتعالى من البركة الله تبارك وتعالى من البركة الله شاهد الله تركي عذاب السنين بالدريم الله تاوصو في أشين رأيوان الله تاوصو في أشين رأيوان labar salati Allah kibar salati wanda ke cikin wahala Allah ya yi mu da ke cikin bashi Allah ya biya mu Allah ya ci addinin ka ce sunna Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani da bayan ta mu'mine Allah ya ci kema akan makiyan mu Allah ya ci kema akan makiya addinin musulunci Allah ya dauka wannan addini Allah ya ba mu zaman lafiya da kiyar hankali saudata arziki a shin garuruwan mu tsoron garuruwan musulmi da ya قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين